بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كابن ماسو دوكر كراتو سجما كينز أوا مكون أم متن عندنا مجلسو ميزو بوم بالي في مي أمباني دوان أم متن عندنا وجن تناسة دجونامو wasu abubuwa din na farko dai dama akwai uzuri da ya kamata a bayar a tsakani amma alhamdulillah ba wani abu ne mustamirri ba an gama shi kuma duk da dai irin waɗannan abubuwa za su rika zuwa su dawo daga lokaci zuwa lokaci wa musulmi kullun dama babu nasihar da zami wa junanmu irin nasihar da muka ji Allah subhanahu wa ta'ala yi mana a ayoyin da muka karanta wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah duk wanda zakai mawasiya ko kai kanka babu wasiyar da ta wuce da ta kai girman ayi wasiya da tsoron Allah kiyaye shi abu dokokinsa magabatanmu da suka gabata manya-manyan malamai salihan bayi daga cikin al'adar da suka saba yi lokaci-lokaci akan samu wanda zai tashi takanas kamar da ake cewa takanas ta Kano yaje gidan wani malami abokinsa dan uwansa ya zauna gabansa yace na zo kai min nasiha kai min wa'azi zuciyata naji ta karkata zuwa wani abu wanda ba shi Allah ke so ba ka taimaka kai min nasiha in dawo kan hanya ina ma a ce muna da irin wannan halayen a yanzu ka tashi takanas ka je gun abokinka ka ce don Allah ka taimaka mini na san ni ba kammalalle bane akwai abubuwa da nake yi waɗanda ba su dace ba ko tsakanina da Ubangiji ko tsakanina da ƴan uwana mutane wajen mu'amaloli na yau da kullun mutum kuma dama galibi baya ganin laifin kansa kamar da Bahaushe ke cewa laifi tudu ne ko sai ka hauna ka sai ka hango na wani galibi mun fi ganin cewa wani ba akan daidai yake ba kafin in ka ga mutum yana waiwayo kansa yana cewa ai shi ma ba mai kirki bane ya kamata ya gyara to wannan ya siffantu da wani babban hali daga cikin halin manyan mutane mutane a ɗabi'arsu ba sa sha'awar ka ce ba a daidai suke ba ko da ba a daidai suke ba wani ya rayu shekaru da yawa akan abin da ba daidai ba ya kuma san ba daidai din bane amma kana ce masa abu kaza ba daidai bane to ka tada hankali ka kawo rigima ka kawo tashin hankali dan adam yana so wai a bar shi yayi abin da ya ga dama ya saba wa Allah ya bi hanyar da yake so tunanin da ya ga dama yayi a ce a sa shi a hanya to ba abin da aka nuna an rena shi wa irin wannan shi kuma bai san cewa ita nasiha neman kammala bane taimako ne da ake wa mutum dan ya kammala domin shi dama naqisi ne a matsayinsa na dan adam yana abubuwan da ba su da kyau babu wanda zai ce kammalalle ne shi ma'asumi ne shi baya wani abu da ba daidai ba don haka yi wa juna nasiha zai taimaka insha Allah mu samu qadran min al-kamal sai dai a samu qadran min al-kamal la kull al-kamal babu dan adam da zaka samu wanda zai samu kamala baki ɗayanta a kowane bangare wannan sifa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai shi ne kammalalle babu naqas tare da shi zatan wa sifatan wa af'alan a zatinsa da siffofinsa da ayyukansa dan adam kuwa dama sunansa dan adam babban abin da dan adam ya fara yi tsakaninsa da Ubangiji bayan Allah madaukaki ya halice shi ya yi masa ni'imomi ya sa shi a aljanna shi adam din kai nake nufi ba dan ba annabi adam abinda ya fara yi tsakaninsa da Ubangiji bayan yaddarsa da Ubangijin takar Allah subhanahu wa ta'ala bayan an masa ni'ima an ce masa wannan wurin karkaje karkace wannan bishiya ya fara si wannan abun bayan wasiya da shedan yayi masa da nasiha irin ta shedan cewa dama Allah subhanahu wataala da yace karkace wannan bishiyar ya ce ne kada ka ci saboda kada ka dade a duniya in ka ci to zaka dade a duniya cikin wannan dadin da kake gani wannan dadin ba zai kare ma ba ya ga dadin ya ji dadin kuma yana son dadin ya miƙe kada ya yanke sai amfani da wannan wasiya ta shedan sai ya ci wannan dan itace da aka ce kada ya ci shikenan sai Allah madauki ya fito da shi daga wannan dadin ya sa shi a duniya duniyar da sai an sha wahala a samu abin da za a ci duniyar da sai an yi noma duniyar da sai an dafa sannan a ci da kuwa a aljanna yana dauka ne kawai ya ci duk abin da ransa yake sha'awa kun ga wannan irin abin tunda gaba ɗayan mu tun kakan mu na farko babu kamala ko in ce ya aikata wannan abu duk da shi annabi ne akwai dai mun san maganganun malamai akan ismatul anbiya annabawa ma'sumai ne to amma sukan yi kuskuren da Allah baya tabbatar da su akai amma abin da ya shafi isar da sakon Allah to wannan ba sa kuskure a cikin sa in sun yi ma Allah ba zai bar su akan wannan abun ba don haka ba za su mutu su bar mutane akan kuskure ba wannan shi ne da ma'anar isma ta annabawa ijma'i ne na malamai akan wannan matsala cewa babu annabin da Allah zai aiko shi ya dora mutane akan hanyar da ba ita ce Allah yake so ba in kaga annabi ya mutu ya bar duniya to lalle abin da ya bar mutane akai din nan shine abin da Allah yake so in ba haka ba kuwa an rusa sakon da yazo da shi ya nuna kenan ya zo da sako amma sakon bai ci nasara ba don haka mu kammala junan mu ta hanyar yin nasiha mu dubi irin abubuwan da muke aikatawa kuma kowa ya kokari ya gyara kuma mu mai da hankali kan halin da muke ciki a halin yanzu na yau a Najeriya mu ta yau da buƙatar addu'o'i da koma zuwa ga Allah halin da muke ciki yana buƙatar kowa a cikin mu ya mai da hankali ya ji tsoron Allah shi tsakaninsa da Allah ya gyara halinsa Allah ne ya jarrabe mu saboda zunuban da muke aikatawa daga na sama zuwa na ƙasa zalunci yayi yawa wajen mu'amalolin mu da juna wajen gudanar da rayuwa wajen gudanar da mulki wajen gudanar da gidaje wajen gudanar da komai kuma sannan an juyawa Allah baya ba a san ayi rayuwa irin yadda shi yake so dole ko in Allah aka yi masa irin wannan yana jarrabar dan adam idan ana san alheri kenan ga dan adam din to shine za a ta jefo masa irin wannan musifu la Allah yayi tunani ya tuba dan haka mu koma zuwa ga Allah kuma mu yi ta addu'a abubuwan da suke tinkarar mu ba kananan abubuwa bane abubuwa ne da sun fi karfin tunanin mafi yawa daga cikin mu ko kuma in ce dukkan mu ba mu san me ake yi ba amma hakikatan akwai abin da ba daidai ba da yake gudana a cikin mu a matsayin mu na musulmi sannan kuma a cikin wannan rayuwar da muke cikin ta muna roƙon Allah madaukaki ya yi mana wannan hali ya sa mu cikin wato kwanciyar hankali da nutsuwa wannan firgicin yana cikin fitinun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa za su auku da tsoro da damuwa da rashin kwanciyar hankali muna fata Allah madauki ya kauda shi da yawa daga cikin mu suna daukar abun kamar ko wani abun wasa ko da yake ba zai wahala mai hankali ya tsammanin abun wasa indai mutum yana da hankali ya san ba abun wasa bane amma da yawa ba su damu da shi ba da yawa suna ganin sai abun ya zo kansu da inda suke da gidansu tukun sannan za su yarda cewa akwai buƙatar ayi addu'a to gaskiya in an yi haka ba a daidai ba ba a yi hankali ba idan har mutum ya zauna halin wani bai isai masa wa'azi ba an ci wancan an buge wancan an take wancan kana kallo kuma kana zaune ka yi tagumi baka yadda ba sai an zo kanka sannan ka san cewa ya kamata ka ce ya Allah to hankalin gaskiya ba shi da yawa ya kamata a maida hankali sosai a nutsu kada a firgita a fitar daga hankali a ɗauki matakin da ba daidai ba amma babban abin da mu ke hannunmu a matsayinmu na talakawa marasa komai a hannu ba abin da yake addu'a din nan. Allah subhanahu wata'ala in karisu na gare shi kamar da lamari zuwa gare shi yana sauraron addu'a, yana sauraro kuma yana amsata, yana amsawa hatta fa mutumin da ba musulmi ba idan damuwarsa ta yi yawa a zuci yace ya Allah ga halin da nake ciki, ya Allah ka taimaka min. Allah na yin wannan fa, to ina ga musulmi mai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. To amma idan abun baka dauke shi da gaske ba, kai sakaci da shi, ka dauki ma baya ranka sosai, kawai dai wani ne yace kai addu'a shi yasa kake, kai baka hangi akwai bukatar kai ba, Allah maduki ba zai damu da wannan ba saboda kai ma ba daga sai kake yi ba. Dan haka sai mun tashi da gaske mai wa juna nasiha, duk abubuwan da suke tsakanin mu kyale su, mu kwantar da hankalin mu, mu so junan mu, mu hada kan mu, mu rabu da abubuwan da za su kara nesanta soyayyar juna a tsakanin mu, mu koma zuwa ga Allah. Babu da lokacin da zamu tsaya muna wani zancen gaba da hasada da wani kyashi da me, baka da lokacin sa, ka fuskanci ubangijinka wannan rayuwar da ba wani tabbas ne da ita ba, ba wanda yake da tabbas zai ƙara wasu kwanaki masu yawa. Ya kamata mu mai da hankalinmu zuwa ga Allah, kuma a koyaushe ya zama a cikin shiri muke in mun tafi mu haɗu da Allah cikin natsuwa da kwanciyar hankali da alaƙa mai kyau tsakaninmu da shi. Rayuwa ce gata nan ba daɗi ne da ita ba, babu wani ɗan adam ɗaya da yake jin daɗinta ta zo masa yadda yake so, ko akwai kowa ba jin daɗinta yake ba. Don haka idan mutum ya samu ya zama ma fitaye daga cikinta cikin alaƙa mai kyau da Ubangiji, nasara ya samu. Duk da mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu mai fatan mu mutu, haka kawai kace ka fi son ka mutu, an hana mu wannan. Amma shirin ko ta zo bai kamata a ce ba ma yinsa ba. Allah maɗauki ya tsare mu, Allah ya taimake mu, Allah kuma ya ƙara tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar da kullun ina gaya mana ƴan uwa, kuna ji ina yawan maimaita wannan addu'a a kowane yanayi, wallahi babu nasara a rayuwa irin wannan addu'a. A ce ka mutu akan hanyar da Allah ya yarda da ita, to babu nasara da ta kai wannan. Ba wai kawai ka mutu ba, kamar da muke cewa ne Allah sa mu cika da imani, yawwa, to ka mutu da imanin, imanin irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka mutu da musulunci, musulunci irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka mutu da aikin kirki, aikin kirki irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine kai nasara. Yawwa, dan haka mu ci gaba da addu'a, kuma duk abin da zai sa mu nisanci junan mu, dan Allah mu nisanci wannan abu, duk abin da zai ƙara cusa wani abu marar daɗi a tsakanin mu, dan Allah mu yi hakuri mu rabu da shi, mu dawo da hankalinmu kusa da juna. Abokin gabanmu yana nan yana kallon ko me ake yi, murna yake idan muna cikin rabuwar kai, ko ba haka bane, daɗi yake ji, to ka sa masa haushi, ka kwantar da hankalinka, ka haɗa kanka da ƴan uwanka a kowane lokaci, kuma ka cire duk wata damuwa a zuciyarka, ka zauna lafiya da al'umma, kuma sannan a kai abin da Allah maɗaukaki ya yarda da shi bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bisa fahimtar sahabbai da tabi'ai. In muka mutu akan wannan hali, wallahi mun yi nasara. In kuwa muka mutu ba a haka ba, a wani abu daban, da gaba da hasada da makamantan waɗannan abubuwa, to an faɗi, kuma ba haka aka so ba. To Allah maɗauki ya tsare mu, mu koma kan darasin mu ko? Tayyib, na'am. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yabo da godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake hada mu a wannan safiya ta Lahadi 25 ga watan Juma'a al-akhirah bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama da shekara 1434, wanda daidai da 5 ga watan 5 a shekara ta 2013 a lissafin da ake cewa miladiya. A karatunmu na sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga littafin Ar-Rahiq Al-Maktum, mako 2 da suka gabata ba a samu karatu ba, inda muka tsaya kuma na ƙarshe ko inda zamu tashi shine baqiyatul jaysh al-islami ila Uhud ko na'am har yanzu muna magana a yakin Uhud bayan militafin ya bayyana mana tahowar da musulmi suka yi karkashin jagorancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin garin Madina suka taho zuwa Uhud dutsen Uhud da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna yayi tankade da riraya tsakanin waɗanda za su shiga wannan yaki aka cire yara ƙanana aka tabbatar da samari masu ƙarfin jiki da kuma abin da ya faru na tawaye da munafikai suka yi suka zare jikinsu sun ga za a yaƙi abokansu waɗanda a zuciya suna tare da su a fili kuma suna nuna suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da imani suka janye jikinsu kimanin mutum 300 suka bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kimanin mutum 700 da kuma abinda Abdullah ibn Haram mahaifin Jabir ibn Abdullah yayi kokari na jawo hankalin waɗancan munafikai yayi musu magana da kuma ayoyin da Allah madaukaki ya saukar akan haka anan ne muka tsaya zamu tashi inda yake cewa baqiyatul jaysh al-islami ila Uhud tafiyar sauran rindinar musulmi zuwa Uhud bayan waɗancan sun janye jikinsu kenan malami yace wa ba'da hadha at-tamarrud wal-insihab bayan wannan tawaye da janye jiki da munafikai suka yi qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallama bi baqiyatil jaysh sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi da sauran rindinar sauran sojojin wa hum 700 sune mutum 700 muqatil wato mayaki daidai har 700 liwasila sayrahu nahwa al-adu dan ya ci gaba da tafiyarsa inda abokan gaba suke wa kana mu'askara al-mushrikin yahulu bainahu wa bain Uhud fi manatiq kathiratin kuma inda su mushrikan suke inda suka yi camp shine mu'askar inda suka zauna suka yi sansani wannan nan wannan nan wannan nan haka ya kasance ya shige tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da dutsen Uhud a wurare da yawa ma'ana ba a ture suke wuri guda ba rarrabuwa suke wannan tsibi wannan tsibi wannan tsibi amma a wurare da yawa suna tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da dutsen Uhud in gane abin annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito daga Madina Madina tana a nan kudu an yi arewa ko yawa daga gefen arewan ga dutsen Uhud ga mushrikan suna hanyar da za a je dutsen Uhud su ba su ƙara sa gindin dutsen ba sannan ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya taho da rundunarsa ta mutum 700 ga wannan kafirai tsakaninsu da dutse din zai nemi wata hanya za a bi a tsallake a wuce a koma gindin dutsen Uhud don a sami wurin da yake yafi strategy yafi wato a alamar sin nasara da kuma dabarar yaki mun gane abin to shine anan fa qala sai manzo sallallahu alaihi wasallama yace man rajulun yakhruju bina ala alqawm min kasabin wannan mutun ne ma'ana wane ne zai iya yin dabarar da zai fita da mu an kasabin ay min kasabin ay min qaribin daga kusa min tariqin la yamurru bina alaihim ya bi da mu ta wata hanyar kusanci mafi kusanci wadda take hanya ce ba za ta bi ta inda waɗannan mushrikai suke ba ma'ana waye zai mana wata dabarar ya ja mu ta wani lungun da za mu zo mu ƙetare mu koma gindin dutsen Uhud amma ba ta inda waɗannan mutanen za su ganmu ba ku gane dabarar yawwa shi ne abin da ke nufi fa qala abu khaisama sai abu khaisama ta al-harithi kenan yace ana ya rasulullah gani ya rasulullah dai daga cikin mafi wato mutanen ansar ne khazraji ne shi a harithi ne khazraji da haka dan madina ne ya san hanyoyin da kuma lungunan madina wannan kabila ta al-harithi har yanzu suna nan a madina da kuma wannan sunan sai yake cewa ana ya rasulullah thumma ikhtara tariqan qasiran sai ya zabi wata hanya gajeriya ila uhud zuwa gindin dutsen uhud yamurru bi harrati bani haritha yabita unguwar shine harra mun wuce a baya inda ake magana harra wurin da ƙasa kamar inda dutse ya kokkone ko shi ake ce harra asali yawa yanzu ana ce wa unguwa a ce mata harra to sai bi ta wannan area ta unguwar banu haritha wa bi mazari'ihim kuma ya bi jikin gonakinsu suna da gonaki na dabino lambuna haka mutum zai zagaye nasa da dabino a ciki to sai suka bi ta wannan wuri ya ja su ta lungunan wannan cikin unguwa din yadda za su je gindin dutsen Uhud ba tare da mushrikai sun gan su ba tarikan jayshal mushrikin ila al-maghrib ila al-gharb yana bari wato ya bar rindinar mushrikai suna gefan wato yamma mana suna gefan yamma tunda sun taho ne daga arewa ko yawa ga mushrikai a can gefan yamma sai biyo ta wata hanya ta unguwar banu haritha daga gabas ya bi ta wani lungu tsakanin duwatsu sai da ya biyo da su har aka zo gindin dutsen Uhud aka samu wurin da za a zauna mun fahimci abin wa marra al-jaysh fi hadha at-tariq akan hanya shi wannan rindina na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ta musulmi suka bi ta wannan hanyar suka wuce ta bi ha'iti marba ibn qayd suka bi ta gonar wani mutum ana ce masa marba ko mirba ibn qaydi wa kana munafiqan kuma munafiqin mutum ne yana cikin munafikai darir albasar kuma makaho ne shi shine darir albasar ana ce makaho darir ana ce masa a'ama yawa ana ce masa makfuf mun ji suna uku ko kadan ne ba duka ba darir ko a'ama shi muka fi sani ko ce kuma makfuf makfuf da kafu to falamma ahassa bil jaysh yayin da yaji alamar rindinar musulmi ne za su wuce qama yahfu turab fi wujuhil muslimin zai rigima shi kadai fa ba gani yake ba amma ya dabi kasa yana watsawa musulmi za su wuce dawo tsabar munafinci ya samu labarin ɗan uwansa dama sun dare an raba gari sun koma wato cikin addininsu shi ne ya ɗabi ƙasa yana watsawa musulmi wa yaqulu yana cewa la uhillu laka an tadkhula ha'iti in kunta rasulullah in dai kai ne manzon Allah to ban halatta maka ka bi ta cikin gonata ba ku duba fa ya kasa ma amfani da sunan Muhammadu ko sai ya tabbatar da sunan addini rasulullah mana kaga wannan ya nuna adawa yake da sunan rasulullah yau ba iya sunan ma Muhammadun ya dame shi ba sallallahu alaihi wasallam sai ce in kai ne manzon Allah to ban halatta ma ka bi ta wannan gurin ba fabtadarahu alqawmu liyaqtuluhu take agun samari suka yi kansa za a kare shi fa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace la taqtuluhu fa hadha al'ama a'mal qalbi a'mal basar ce kar ku kashe shi ku rabu da shi wannan makaho ne makahon zuci makahon ido zuciyarsa ta makance idan ma a makance sai ku kyale shi wa nafadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta nazala ash-shi'b annabi sallallahu alaihi wasallam ya zarce shine nafadha ya zarce ya wuce har yaje ash-shi'b min jabal uhud wato yan dutse dake tsakanin wato akwai hanya kai da take tsakanin dutse ita ake ce mai sha'ib ba sha'ab zaka ce ba in ka ce sha'ab ana nufin al'umma sha'ib shine hanya da take tsakanin dutse da dutse yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta wannan wuri fi udwatil wadi kusa da wadi shine udwa ay qaribun min alwadi fa askara bi jayshihi mustaqbilan almadinata sai yayi sansani da lindinarsa yana fuskantar madina mun gane wannan tunda ya taho daga arewa ga dutsen uhudu ya taho daga kudu ga dutsen uhudu gefen arewa to da suka zo sai ya zama sun sa bayansu a ina bayansu yana kallon dutsen uhudu kaga kenan fuskar su tana ina tana kallon garin Madina yawa wannan shine dabarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi waja'ilan dhahrahu ila hidab jabal uhud ya sanya bayan sa zuwa ga duwatsin kananan duwatsu da suke gaban babban dutse su ake ce ma hidab akwai babban dutse shine dutsen uhud to kasan sa kuma akwai kanana wanda ya san dutsen uhud ya san akwai wadannan kananan jikin babban dutsen ko yawa to wannan guda daya ana ce masa hadba jam'in su shine hidab mun gane yawa wato kananan duwatsan dutsen uhud to anan ya zingina bayan sa na kallon wato bayan sa yana ga wadannan duwatsu wa ala hadha sara jayshul aduwi fasilan bainal muslimina wa bainal madina kaga kenan ya zama rindinar kafirai ta shiga tsakanin musulmi da garin Madina mun fahimci yadda abin ya zama yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana jikin dutsen Uhud ga kafiran da ma an yi dabara da su ne anan su ya kamata da suna da wayo Allah ya hana su wayan su je su makalkale gindin dutsen Uhud domin in ana yaki ka tsare gefen inda dutse yake wani zai ce to ai sun sa kansu a kwana yadda za a zo a takura su to ba haka abin yake ba in ana yaki kana jin ba inda za ka gudu to kafi karfin zuciyar ka tinkaro ka yoga ba mun fahimci abin yawa to wannan shine dabarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu sai ya zama ya sa su a tsakanin Madina su kuma ga su ne a jikin dutsen kuma ya sa kansa kariyar ba dama wani ya biyo masa ta baya kun gane yana cikin manyan dabaru in ana yaki kaga duk wanda za ka fuskanta ya zama ta gabanka to kafi kowa samun nasara in kuwa ka tsaya inda za a biyo ma ta baya da ta gaba to ka shiga matsala yau musamman dai irin wancan yaƙin na wannan zamanin da abokin gaban gashi kana ganinsa ba daga sama zai zubo man bomb na zalunci ba Allah ya kyauta to shine sai ya ce khuttatud difa ga plan na difa'i defense plan shine ma'anar khuttatud difa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara yadda za a wato ja daga a ba a samu kariya yace hunaka aba'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jayshahu a can inda ya samu wannan wuri ya sansani aba'a ay hayya'a wa a'adda shi ne ma'anar aba'a ba abba'a bane aba'a haka kalmar take ya shirya ya kintsa rindinarsa wa hayya'ahum ya kuma jera su sufufan da hayya'an da abu a duk ma'anarsu ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kintsa ya kuma gyara wato rindinarsa sufufan ya sa su suka yi safu 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 lil itali don a fara yaƙi fakhtara minhum fasilatan min ar-rumati sai ya zaɓi wani gungu shine fasila wani yanki min ar-rumati na maharba wanda suka iya harbin kibiya aga akwai Surafi ibn Khadijin kenan asiri ko kun dino shi ha wane ne Rafi ibn Khadiji kun manta ha yawa wanda aka yi kokowa aka kada shi ko kun manta kissa wanda annabi yaro ne karami amma saboda ya iya harbi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a bar shi ya wuce Samurat ibn Jundub ya gani ya ce a to ani na fi shi karfi ni kuma an mai da ni an ce ni ma karami ne ba shine annabi sallallahu alaihi wasallam da suka ce za su yi kokowa ya ce ku yi ba Samura ya daga Rafi'in ya buga da ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku wuce dukanku ai kun tuna wannan mun yi yawa to kaga tunda yana cikin ƙwararru la'alla yana cikin waɗannan kenan waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaɓe su qiwamuha 50 muqatilan adadinsu mutum 50 mayaka mutum 50 masu iya harbi da kibiya wa a'ata qiyadataha li Abdullah ibn Jubayr ya bada shugabancin ga Abdullah ibn Jubayr Abdullah ibn wane ibn Jubayr shine nake ga mana kwanaki akwai yanzu waɗannan sunaye za ku ji da su Hamza da abinda waɗanda dai suka yi wani abu a Uhud da yawa a unguwar da take yanzu a yanzu Madinan yanzu duk sun sa sunayensu yanzu akwai Abdullah ibn Jubair shi ne nake gaya muku akwai makarantar primary da aka sa tana nan kusa da dutsen Uhudu da wannan suna din a Abdullahi ibn Jubayr. To shi Abdullahi ibn Jubayr ibn Nu'man al-Ansari al-Awsi al-Badri shine aka sa shine shugaban waɗannan mutum 50 wa amarahum bitamarkuz ala jabalin yace su yi sansani karami shine tamarkuzi su yi markaz su santa a ala jabalin kan wani dutse yaqa'u ala daffati ash-shimaliyah wanda yake gefen gaba ta arewaci min wadi qana daga wadi qana akwai wani wadi kwari sunansa abinin kwarin qana daga gefen gabas to bangaren wato arewacin sa yace daga nan su yi sansani wa urifa fi ma ba'd bi jabalir ruma daga baya aka san wannan dutse aka sa masa suna jabalir ruma har zuwa yanzu haka ake ce masa ba a canza masa suna ba in ka je dutsen Uhud za ka ga akwai dutse karami yana kallon shi wato babban dutsen Uhud to wannan dutsen karami shi ake ce ma jabalir ruma to anan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dora wannan adadi a karkashin shugabancin wannan Abdullahi ibn Jubayr muna ji ko yawa na'am ana cikin wannan ina ne wuri sai ce wa amarahum bitamarkuzi ala jabalin yaqa'u ala daffati ash-shimaliyah min wadi qana wa urifa fi ma ba'd bi jabal ruma nan ne ko janub ash-sharq mu'askar al-muslimin inda wannan dutse yake yana daidai wato kudancin gabas na sansanin musulmi inda musulmi suka yi sansani kamar yadda na gaya mana sun taho daga ina daga gefen kudu suka yo arewa suka yi sansani daidai jikin wato shi dutsen to amma akwai karamin dutsen da aka sa su maharban kimanin mita 150 daga babban dutsen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su zauna anan daga daidai gefen kudancin gabas ma'ana in ka ce kudancin gabas ma'ana kamar kusurwa haka ga inda dutsen yake to in kai yo haka ga inda shi kuma wannan karamin dutsen yake daga nan ana in kana can zaka ga yadda wurin wato yake da zaka je wurin tsakanin sa da wurin kamar kita mita 150 kamar da zai zo ya ambata mana to sai yake cewa ala budi hawali 150 mitran min maqarr al-jaysh al-islami wanda tsakanin sa da inda musulmi suka yi sansani kimanin mita 150 mita ai mun san mita yawa ba nisa da yake ne to wal hadafu min dalika menene dalilin da yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa waɗannan zarata maharba guda 50 huwa ma abda'u rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi kalimatihi allati alqaha ila ha'ula'ir ruma babban abin da yasa yi haka yana cikin abin da ya musu bayani cikin kalmar da ya gaya musu yayi jawabi Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zabo wannan mutum 50 sai da ya musu jawabi yayi magana da shugaban su Abdullahi ibn Jubayr faqad qala liqa'idihim ga shugaban su Annabi ya ce da shi sallallahu alaihi wasallam indih alkhayla anna bil nabli indih bima'ana idfa ka tunkude anna ku kawar mana alkhayl su waɗannan wato rindina da za su zo ila ta kan dawaki da za su yi amfani da dawakinsu su zo mana ta baya to ku yi amfani da bin nabli kibiyoyinku ku tsare su daga gare mu shi ne abin da ke nufi indah anna idfa anna alkhaila ku kawar mana da wannan rindinar mayakan da za su iya zuwa ta hanyar ta kan mai kan dawaki za su iya zuwa mana ta baya to ku ba mu kariya kamar da Bature ke cewa yanzu ku ba mu koba ko yawwa a ba su koba ta hanyar ga kibiya in an gan sun biyo ta baya a rika harbin su yadda zai zama ba za su zo su yo su wuce su zo su samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba domin nan ne kawai inda dama za a iya zuwa wa Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda dabarar da ya shiga tsakanin dutse abin da tsakanin mutanen ga dutsen Uhud a bayansa kaga ba dama a zo masa shi ta bayansa
to amma za a iya zuwa ta bayan su waɗannan din, to shine ya sanya su yadda za su iya kare ta nan ba yadda za a yi wani ya zo ta wannan kofar da take tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai face an harbe shi tunda yayi wannan dabarar. To shine sai ya gaya masa wannan, yace la ya'tuna min khalfina, kasu zo mana ta bayan mu, in za su zage wata baya su yi wata dabara da za su biyo jikin dutsen su zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, su waɗancan da suke tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallama da wannan dutse za su rika hango su sai su rika harbar su. Kun dai fahimci abin da yake nufi, yace in kanat lana aw alaina, in wannan yakin ya zama mun yi nasara a ciki, aw alaina ko an ci nasara a kan mu, fasbut makanaka, ka tabbata a wurin ka, karka motsa. Haka ya ga Abdullahi ibn Jubayr, ko mun ci nasara ko ba mun ci nasara ba, to ka tsaya inda nace muku ku zauna din nan, kar ku sauko. La nu'tayanna min qibalika, kar a zo mana ta bangaren ka, shine la nu'tayanna, kar a zo mana a kawo mana hari ta bangaren ka kai. Wa qala lirruma, sai kuma ya dubi su mutum 50 din sauran, ma'ana mabiya shi wannan Abdullahi ibn Jubayr, magana farko shi akai wa shugaban, yanzu kuma sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskantar da maganar sa zuwa ga su sauran rundunar maharba din, a sauran mutum kace musu 49, yace ihmu zuhurana, ku kare bayan mu, ma'ana kar ku bari wani ya zo mana mu din ta baya, tunda wanda zai zo mana ta baya a yadda aka sa kaga kenan za su rika fuskanto manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su wannan maharba, tunda dutsen da suke kai karami yana gaban babban dutsen Uhud, zai zama in suka hau za su rika kallon inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake, ma'ana ko da an yi wata dabara an zagayo ta baya, ta bayan dutsen Uhud, zai zama za su hango wanda ya zagayo, sai ai me kibiya dama ita amfaninta harbi daga nesa. Yau in kaga an amfani da takobi in ana kusa da kusa, to shine abin da yake nufi, ihmu zuhurana, ku kare bayan mu, a fa in ra'aytumuna nuqtalu, in kun gan mu ana kashe mu, shine nuqtalu, haka zaka karanta dan haka ka sa abin nan dabti, wa in ra'aytumuna nuqtalu, in kun ga ana kakkashe mu, fala tansuruna, kar ku sauko ku sai za ku taimake mu, sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ilmantar da shi wannan abu da kuma abin da duk zai gudana na dabara, dabara ce Allah ya sa masa yayi dan ya koya mana me, al akhdhu bil asbab, riko da sababi, kar a dogara kawai ba tare da an yi shiri ba, amma abin da zai auku na darasi a wannan yaki ya fahimce shi, shi yasa ya ga mu waɗannan mutum 50, kada ku sauko ko mun ci nasara ko ba mu ci nasara ba, ko kun ga ana kashe mu, yace kar ku sauko ku taimaka mana, ku tsaya nan inda kuke, amfanin da za ku yi a nan yake. Wa in ra'aytumuna qad ghanimna, in kuma kun ga mun ci ganima, fala tashrakuna, to kar ku ce za ku zo ku yi tarayya da mu wajen cin ganima, ku kyale mu, ba za ku rasa rabanku ba, ku bar mu. Kun ga wannan magana ƙurƙuru da umarni, yawwa. To wannan ta zo cikin kamar yadda ambata mana riwayar Ahmad da Tabarani da Hakim an ibn Abbas, kamar yadda yake cikin Fathul Bari, yace wa fi riwayat al-Bukhari, a cikin riwayar al-Imam al-Bukhari da ya rawaito wannan kissar shi, annahu qala, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda yace shine, in ra'aytumuna takhtifuna at-tayr, in kun ga tsuntsaye ma suna caccakar mu suna cin jikin mu, an gama kashe mu ana ci, tsuntsaye suna daddauka suna yin abinda suke so, fala tabrahu makanakum, duk da haka kar ku bar inda kuke ku ce za ku sauko daga kan wannan dutsen, mun gane, fala tabrahu, kada ku bar makanakum hadha, wannan wurin naku, hatta ursila ilaikum, har sai na aiko muku na ce ku sauko. Wato bayanin abinin ƙuruƙurun umarnin a bayyane yake sosai, yace wa in ra'aytumuna, in kuma kun gan mu, hazamnal qauma, mun ci nasara akan su kafirai, wa wata'anahum, kuma muna tattaka su, fala tabrahu hatta ursila ilaikum, shi ma dai kar ku sauko har sai na aika muku cewa ku sauko. To yace wa bi ta'ayyuni hadhihi al-fasila, da ya ayyana, wato ayyana wannan gungu da ya dora su, fil jabali, akan wannan dutse, ma'a hadhihi al-awamir al-askariyyah ash-shadida, tare da wannan umarni na soja, umarni kuma mai tsanani, sadda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama al-thalmata al-wahida annabi sallallahu alaihi wasallama da wannan umarnin ya toshe kucikar ɗaya da ta rage wanda za iya zuwa wurin sa kun fahimci abin da ke nufi ma'ana dama hanyar da za a iya zuwa a tinkarin musulmi a zo a tare su wannan gunki baudin ne da ya dora waɗannan mutanen cewa hanya ɗaya ce da za a iya zuwa musu ta baya ba su sani ba ma'ana kila kafiran su dabara a sa wasu su zagayo ta baya kuma haka din aka yi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abin ya hanga shi yasa yace kasu sako din inda aka samu matsala kamar da zamu zo mu ji karmi azarbabi shine sako da waɗannan mutane suka yi kuma aka biyo ta baya din to shine da yayin wannan sai ya toshe as-salman an ce salma kofa kamar ka ce kucika ita ce kawai kucikar da ta rage kun san kucika ai ko yau gidajen zana na da yanzu babu ko yanzu duk babu da sai kucika daga gida zuwa gida wani kutsa ne haka sai ka shiga gida bakwai da in akwai saura yawa yace allati kana yumkinu li fursanil mushrikin an yatasallalu min wara'iha wanda zai iya yiwuwa a ce mahaya na su mushrikai su iya wato masu na doki su iya hawa ko su iya biyowa ta wannan hanya din su shigo ta baya ila sufufil muslimin har su zo kan safun musulmi wa yaqumu bi harakati liltifafi har su kokarin wato motsin da zai jawo iltifafi shine zagaye su zagaye sun an ce iltaffu haula sun zagaye abu ma'ana dan su kokarin su zagaye musulmi wa amaliyati tatwiq da kuma sanya musu kawanya yin kawanya shine tatwiqi nan ce tawwaqahu shine ka zagaye abu da iltifafin da tatwiqin ba ana daya yake nuna mana tayi mun gane ma'ana yana nufin da ku zauna a wannan wuri kar ku sauka wannan dabara kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ita ce dabarar da yayi toshe kofa daya da ta rage ta hanyar da za iya zuwa masa wanda in da an yi haka aka samu dama to za a iya zagaye musulmi ya zama cewa an musu kawanya kuma a hana su fita tunda dama ga su ga dutse ba inda za su iya guduwa yace wa amma baqiyatul jayshi amma sauran rindinar faja'ala alal maimanati al-munzir ibn amr sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya al-munzir ibn amr ya zama shine shugaban gefen dama wa ja'ala alal maisarati az-zubair ibn al-awwam ya sanya az-zubair ibn al-awwam a gefen hagu يسانده المقداد ابن الأسود قال المقداد ابن الأسود شيكم شيني كيتي مكوانسا شيني يسانده وكان إلى الزبير مهمة الصمود في وجه فرسان خالد ابن الوليد شوكب أوتو أكسانيا الزبير ابن الأوام شيني أيكنسا جاجل سوا شيني صمودي يتسأيا كم kada ya motsa ya fuskanci rindinar Khalid ibn al-Walid Khalid ibn al-Walid wane ne shi dai daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam amma wannan kafin ya musulunta ne yawa kafin ya musulunta shine yana cikin wanda suka jawo sababin cin nasarar da aka yi akan musulmi aka shi mutane da yawa daga cikin sahabbai saboda na farko waɗanda aka ce kasu sako ɗin can suka sako shi kuma shine ke jagorancin mahaya da suke kan dawaki a madadin kafirai a lokacin yayi wannan dabarar da ake gudun kar a yi ta yazo kuma har aka yi abin da aka yi ga musulmi to shine wanda aka sa ya kula da wannan gefe shine az-zubair ibn al-awwam wa ja'ala fi muqaddimati as-sufufi nukhbatan mumtazatan min shuj'anil muslimin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabi nukhba zababbu mumtazatan masu kyau ƙwararru sosai daga cikin wato musulmi waɗanda suke masu ƙarfin zuciya da gwarzanta to ya sanya su fi muqaddimati as-sufufi a gaban sahun wato musulmi su ne aka sa zarata dai kenan ko aka sa zarata wa rijalatihim da kuma mazajensu al-mashhurina wato sanannu waɗanda aka san su mashhurina bin najdati da ashidda wa thabatil qalb shine ake nufi da najda ashidda tsanani da kuma tabbata zuciya zuciya mai karfi da bata tsoro to sai aka zabi irin waɗannan mutane samari masu ji da karfin su aka sa su sune a sahun gaba wal basala da bajinta al basala ana nufin bajinta wal ladina yuzanuna bil alafi wanda inda auna su za a yi to kimar su darajar su ta kai dubban mutane mun fahimci abin da ke nufi yawa ma'ana zaratan samari masu ƙarfi daga cikin musulmi wanda inda auna su za a yi su kaɗan ɗin nan sun kai dubban mutane masu ƙarfi yawa sai aka zo aka sa su su ne a gaba yace wa laqad kanat khittatan hakimatan wa daqiqatan jiddan yace wannan tsari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tsari ne mai hikima kuma wanda an bi dukka sosai an yi shi wato a hankali cikin natsuwa kuma an bi an kwalkwale komai da komai shine abin da ke da dukka ta tajalla fiha abqariyatu qiyadatin nabi sallallahu alaihi wasallam wato abqariyar shugabancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun san abqariya mun yi ta a baya na ga muku rubuta me abqariya zarangwana mun san zarangwana a Hausa ma nan ce mutum mai zarangwana mai kaifin kwakwalwa mai rike abu baya manta shi shine mai zarangwana yawa wanda bature ke ce ma genus mun san genus ko mutumin da yake da karfin kai sosai yana rike abubuwa to shine abqari to nan abqariyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin wannan kaifin kwakwalwar na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen iya shugabanci anan ya bayyana yawa saboda tsarin da yayi dinnan babu mai iya tsara shi wannan ya nuna mana cikin annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma da yafi kowa iya shugabanci babu wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iya jagorancin al'umma kuma duk abin da ake yi na shugabanci yafi kowa iya shi a gun soja haka yake a siyasance haka yake a shugabancin addini haka yake don me don dama shine akmalul khalqi Allah bai halici dan adam din da ya kai shi kamala ba sallallahu alaihi wasallama to shine a lokacin sai yake cewa wa annahu la yumkinu li ayi qa'idin mahama taqaddamat kafa'atuhu babu wani shugaba duk yadda wato isarsa ta kai ma'ana yake da kafa'a mun ce kafa'a alqadru almumkin min alkamal shine ma'anan kafa'a ƙarfi da iyawa gurgudu gurgudu ma'ana duk yadda mutum ya kai a irin wannan to bai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wato an yadha khittatan babu mai iya sanya wata khutta khutta shine ya sanya plan ya tsara plan wanda yake adaqqa mai tsari cikakke wa ahkama mai hikima sosai min hada irin wannan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi babu mai iya shi faqad ihtalla afdala mawdi'in min maidanil ma'arakah da farko dai kun ga shine ya dauki wurin da yafi kowanne me iya tsarin yaki yafi kowanne strategy inda ya zaba yafi na inda mushrikai suke dai kenan ko ma'a annahu nazala fihi ba'd al-adwi tare da cewa bai zo ba sai bayan abokin gabar ya zo wurin kun fahimci abin ba sun riga su zuwa ba mushrikai sun riga musulmi zuwa gun dutsen Uhud amma ba su hango su je su tare wannan gun ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya dabarar sa ya hangi yadda tsarin yake yace wa zai fidda mu ya kai mu wancan wuri aka samu wanda ya musu dabara kuma suka bi ta hanyar da waɗancan ba su kula da su ba har suka zo suka yi sansanin su a gindin dutsen Uhud suka sa bayan su a bayan dutsen Uhud muna fahimta yawa sannan yake cewa fa innahu hama dhahrahu domin kuwa ya kare bayansa wa yaminahu da damansa birtifa'atil jabal da tsawon dutse ya kare masa bayansa da damansa kaga saura ina saura hagu da gaba yawa wa hama maisaratahu wa dhahrahu hina yahtadimu alqital ya kuma sa idan aka fara yaki shine hina yahtadimu alqital lokacin da yaki ya rincabe to ya kare bayansa da hagunsa da zaratan dinnan to ta gaban kuma shine ya sanya waɗancan masu harbi ga dutse can yana kallo ya dora su 50 yace su rika hango duk wanda zai iya zuwa musu ta baya ba an samu kariya ta ko ina da ko ina ba kun fahimci zancan nan dama ga tsawon dutse baya ga tsawon dutse nan ga zaratan an sa masu ƙarfi daga nan gefe kun fahimci abu can kuma ga maharba tsakaninsa da waɗancan kafirai ana kallon juna to shine sai yake cewa ina ne wa hamiya maisaratahu wa dhahrahu hina tadimu alqital bi saddi al-thalmati al-wahida ta hanyar sanya da toshe shine saddi ya toshe wannan kafa wadda ta rage allaci kanat tujadu fi janibil jaishil islami wanda ake samu wanda gata nan ta bangaren wato rundunar musulmi ma'ana akwai kofar da dukucikar da za a iya zuwa musu ita ma ta hanyar wato musulmi inda suka tsaya ya sanya su ma waɗannan masu harbi yace su kare wannan gefe yace waqtara li mu'askarihi mawdi'an murtafi'an kuma sannan ɗaya daga cikin hikimomin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shine ya zabi sansanin da yayi a wurin sai ya zabi wurin da yake madaukaki gun da yake tudu zai iya hango mushrikai da duk motsin da zasu yi shine a sama ba a kuri yake ba yadda shi za a rika hangowa mun fahimci abin yawwa a shine shi yahtami bihi yana kare kansa da shi idza nazalatil hazimatu bil muslimin koda za a ce an ci nasara akan musulmi wala yaltaju ila alfirar ba zai samu damar gudu ba tunda me ba gungudu din bayan su dutse ne yawwa a yace hatta ya ta'arrada lil wuqu'i fi qabdati al a'da'i al mutaridin yadda idan aka ce an gudu to za a iya shiga cikin hannun al mutaridin masu biyo mutun dan su kama shi mutarada shine masu bin mutun dan su kama shi wato ba zai shiga cikin qabdatsu ba qabda shine damkar su ma'ana zai tsira daga a ce ya fada hannunsu sun damke shi wa asrihim da kuma wato zaman sa cikin kamammun yaki wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dabarar da musulmi ba za su shiga wannan hali ba wa yalhaq ma'a zalika khasa'ir ko wa yulhiqu ma'a zalika khasa'ir fadiha bi a'da'ihi kuma ta hanyar wannan tudu da ya hau zai fi samun damar da zai isarwa zai riskarwa su kafirin nan wato mummunar hasara shine ma'ana yulhiqu yawa zai isar musu ya riskar musu da mummunar hasara liluqu'i fi qabdati anam in aradu ihtilal mu'askarihi koda za a ce za su zo su mamayi a sansanin sa wannan yaran na san ba fahimta sa kuke sosai ba na farko larabcin na biyu kuma yare ne na soja ko ba haka bane yawa kuko ne sa kuke da sojanci ba kusan me haka ba yawa sai ce wata wannan duk wanda yake ya taba soja da za a fasara masa inda turanci ne zai fahimci wannan tsaf wanda kuma a larabce sojancinsa zai fahimci duk wannan zancen da tsare-tsaren da ake yau to shine sai yake cewa wata qaddamu ilaihi suka kuma gabato zuwa gare shi wa alja'a a'da'ahu ila qabuli mawdi'in munkhafidin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tilasta shine alja'a ya tilasta abokan gabansa su karbi wurin da yake shine kasa-kasa wajen tudun ba mai tudun ba kenan su suka hau gun tudun wanda yake yas'ubu alaihim jiddan an yahsulu ala shay'in min fawaid al-fath wanda zai wahala sosai su samu wani abu na fa'idojin cin nasara in kanat al-ghalabatu lahum koda sun samu cin nasara su kafira ko sun ci nasara to ba za su ci nasara babba da za a ce sun cinye musulmi kacokan ba saboda sun riga musulmin sun riga su zuwa gun wannan tudu din mun fahimci abin ko mun ji yace wa yasubu alaihimul iflatu min almuslimin kuma sannan zai wahala su kafiran su kubuce daga hannun musulmi baki daya almutaridin idan musulmi ya zama su ne za su biyo suna gudu suna neman su kama kafirai in kanatil ghalabatu lil muslimin inda zai zama musulmi ne za su ci nasara to kafirin ba za su iya gudu ba kama annahu awwada an-naqs al-adadi fi rijalihi bi ikhtiyari nukhbatin mumtazatin min ashabihi shuja'an al-barizin kamar yadda dai kuma ya musanya naqasin da ya samu na adadi ba ya samu naqasin adadi ba ya fito da mutum dubu munafikai sun ware su dari nawa dari uku kaga ya samu tawaya wajen adadi na waɗanda suke tare da shi sallallahu alaihi wasallam to sai ya maida wannan naqasin da ya samu sai ya maida shi ta hanyar ya sanya zaratan samari masu ƙarfi da ake ji da su masu bajinta ya sanya su a gaba wannan kuma ya kare masa wancan asarar da ya ta mutum dari uku munafikai da suka gudu mun gane wannan yawwa sai shi wa hakaza tammat ta'bi'atul jaishi haka nan yadda muka ji dinnan haka kintsa da shirin rindinar musulmi ta annabi sallallahu alaihi wasallama ta tabbata sabaha yawmi sabti washe garin ranar asabar as-sabi' min shahri shawwal bakwai ga watan shawwal a shekara ta uku bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama mun gane to sai inda yace ar-rasulu yanfusu ruhul basalati fil jaysh mu kara sanan sai mu tsaya yana cewa nan bashi da yawa paragraph biyu ne yanzu mu gama insha Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana fesa ruhi na bajinta a cikin zukatan a su rindinar sa ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم الناس عن الاخذ في القتال النبي صلى الله عليه وسلم bayan duk an gama wannan shiri sai ya hana kowa ya motsa ya ce zai zaburo wani abu ya tsokano a fara yaki yace kada a fara komai sai ya bada umarni hatta ya amurahum sai ya bada umarni wa zahara bayna dir'aini annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya sanya dir'i guda biyu shine ma'anan zahara bayna dir'aini mun yi wannan a baya ko yawa mai ma'anan zahara bayna dir'aini ai ja'ala dir'an fawqa dir'in yawa ya sanya silke akan wani silken ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ranar wannan yakin silke biyu ne a jikinsa ba dan saboda baya dogaro da Allah ba mun gane wannan amma saboda koya mana abinda ake ce ma al-akhdhu bil asbab wato kaida ce ta tauhidi in mutum zai yana so ya ci nasara a rayuwarsa to ya hada abubuwan guda biyu da tawakkali mai karfi da kuma yin dabara gurgudan abinda zai iya ta a duniyance mun gane wannan yau karka ce zaka dogara kawai ba tare da ka dau dabarar taka ta duniya dabara fa nan ba ana nufin ka je gumboka ba a baka kau dabara da wane ne da shirme da duk ƙarya yauwa ana nufin ka dauki mataki in dukiya ce ka sa gadi ka sa kwado ka yi menene duk abin da ake yi a sababi na duniya ka yi gurgudan abin da zaka yi banda wanda zai raba ka da tauhidi sannan kuma ka dogara ga Allah subhanahu wataala to kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabi shine jagora manzo ne na Allah an zo yaki ya sanya sulke guda biyu dan me saboda sulke ana amfani da shi wajen in an kawo sara takobi ba zai shiga jikin mutum ba ko kibiya in an harbo ko mashi Allah madauki na taimakawa ya tsari yawa to annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar har guda biyu yasa dan kare kai ashe ya nuna musulmi wajibi ya kokari me kare kansa da abin da zai iya in misali dukiya ce ko gidanka ne karka bar kofar gidanka a bude ka ce ai ba komai Allah ne zai kare karka aje dukiyarka a kofar gida ka kulle kofar gidan sai a ce ma baka da hankali ko baka bane ka rufe gida ka shiga ka bar dukiyar a waje waya Allah ne zai kare na'am Allah zai kare amma kuma ya hana ka kai irin wannan abu to shi wannan abin da zaka yi naka sa kariya ka sa kwado ka kulle dukiyarka kai mataki da sauransu sunansa me sunansa sababi to riko da sababi wajibi ne dogaro ga akan sababi ai watsi da Allah madaukaki shi kuma shirka ne kuma mu ji abin haramun ne a bar sababi ba a aiki da shi kuma dogaro akan sa ka cokan shirka ce ma'ana kenan ko menene karka dogara gare shi banda Allah dogaran kai ga Allah amma ka dau matakin da zaka iya naka to kai daidai kenan kai tauhidi kuma kai abin da ke halal to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa harrada ashabahu alal qital ya zaburar da sahabbansa akan yaki wa haddahum ya kwadaitar da su alal musabarati wal jaladi ya kwadaitar da su akan musabara juriya da hakuri al jalad daga a ce insan jalid jalid shine mutum mai juriya duk abin da aka yi masa zai hakura ya iya juriya saboda bajintarsa shine jalad inda liqa'i idan an hadu da abokan gaba naka da musabara da jalad ma'anar su daya wa akhadha yanfusu a lokacin ya rika fesa yana hura ruhul hamasa ruhi irin na kishin addini ya rika sawa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an ce nafasu shine ai huri ko yawa nan ba ana nufin hura wani abu yayin da bakin sa ba ana nufin ya zuga su da maganganu yayi maganganun da za su sa kowa a cikin musulmi ya ji karfin zuciyar da zai tinkari waɗannan kafira babu yadda za a ji wato raunin zuciya wal basala da kuma wato bajinta fi ashabihi ya fesa wannan abu cikin sahabbansa hatta jarrada saifan batiran kai har sai da ya zare wani takobi batiran mai yanka wato ne mai kaifi shine batiran wanada ashabahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga takobin nan ya kira a cikin sahabbansa yana cewa man ya akhudhu hadha as-sayfa bi haqqihi, wane ne zai riki wannan takubin amma fa da haƙin takubin, ma'ana ya rike shi da haƙin sa, zai bashi haƙin sa yadda ya kamata. Fa qama ilayhi rijalun li ya'khudhuhu, sai mutane mazaje da yawa zarata suka zabura suka yi kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za su karbi wannan takubi a wurin sa. Minhum Ali ibn Abi Talib, a cikin sa akwai Ali ibn Abi Talib gurzo, wa Zubair ibn al-Awwam, da Zubair ibn al-Awwam, wa Umar ibn al-Khattab, da Umar dan Khattab. Hatta qama ilayhi Abu Dujana Simak ibn Kharasha, har sai da Abu Dujana Simak ibn Kharasha sunan sa, kunyi sunan Simak ibn Kharasha, al-kunya sa kuma me Abu Dujana, to ya fi shahara da wannan Abu Dujana din. Abu Dujana ya miƙe, domin ma'ana abin da yake nufi ya zo a wata riwayar, wannan yazo ya ce zai bashi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shiru bai bashi ba, wannan yazo ya ce ya Rasulullahi ba ni takobin nan ya kau da kansa bai bashi ba, ashe Annabi sallallahu alaihi wasallam dama yana nufin Abu Dujana ne. Sai da Abu Dujana ya taso da kansa, fa qala, sai ya ce wa ma haqquhu ya Rasulullah, to a gaya min meye haƙin wannan takobin ya Rasulullahi. Qala, sai ya ce an tadriba bihi wujuhal adu hatta yanhaniya, kai ta dukan fuskar mushrikai da shi, abokan gaba da shi, kai ta dukan, ma'ana kai ta kai sara da shi har sai takobin ya karkace ya lauye da kansa, ma'ana sai takobin ya lankwashe da kansa ya tauye, kai ta duka da shi karkasa, wannan shine haƙin sa, ma'ana kar a ganka ka aje wannan takobin a ƙasa, shine dai ma'ana. Qala, shine Abu Dujana yace ana akhidhuhu bi haqqihi ya Rasulullah, ni ko zan karbe shi kuma da haƙin sa ya manzon Allah, fa a'tahu iyyahu, sai bashi wannan takobin. Dan haka Abu Dujana da takobin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yake a ranar Uhud, shine shi yasa ake ce masa a dhusayfaini, ma'abucin takobi guda biyu daga cikin laƙuban da ake gaya masa, saboda mai yayi yaki da takobin sa da takobin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba cewa aka yi ajana sa ba, ya rike wannan a wannan hannun, wannan a wannan hannun, da haka ya rike yaki yana sara yana sara nan har ya ci nasara. To shine sai ke cewa wa kana Abu Dujanata rajulan shuja'an, shi Abu Dujanan nan wani gwarzo ne mai bajinta matuka, yahtalu indal harbi, yana da wata takama da yake in ana yaki, shin ana yaki tafiyar sama ta tsorata mutane ce, ba ordinary tafiya yake ba, irin tafiyan nan da za ga yanzu masu shirme suna yin ta, irin gayu din nan za ga ana wani tafiya, ana wani tankwara, ana an daga kwala ko ta riga haka, ana yawo a cikin gari ana neman yan matan da za a bata, ko ba ka suke ba irin wannan fitinannen gari din, yawwa. To irin wannan tafiyar ta kasaita, Abu Dujana irin tafiyar kasaita da yake kenan a wurin yaki, ka san irin wannan tafiyar tana tsorata abokin gaba, yawwa. To shine ga wata kisa da ta faru, wa kanat lahu isabatun hamra, yana kuma da wani dauri, wani kyalleja da yake daurawa in ana yaki, yana daura wannan jan kyallen, to shikenan ba dawowa, yawwa, ba saurarawa kuma sai bala'i. Yace idza atasaba biha, in har ya daura wannan kyallen ja a kansa, aliman nasu annahu sayuqatilu hatta al-maut, duk wanda ya ganshi da wannan to sai dai koma gefe, ce to yau Abu Dujana fa sai dai mutuwa, ba abin da zai dawo da shi baya. Yace falamma akhadha as-sayfa asaba ra'suhu, yana karbar wannan takobi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya dauko jan kyallen sa ko ya daura a kansa. Bitilka al-isaba, da wannan wato nadin nasa, waja'ala yatabakhtaru bayna as-saffaini, ya rika bi tsakanin sahun musulmi da sahun musulmi, yana tafiya ta takama yana kasaitar sa. To shine a lokacin nan, wa hina idhin qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, kun san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya fi shi iya ilmantar da mutane, sai ya dube shi yana wannan tafiyar takamar, sai shi innaha lamishyatun yubghidha Allahu illa fi mithli hadha al-mawqi, yace wannan tafiya da kake yi ko tafiya ce da Allah baya santa sai a irin wannan gurin. Allah baya son mutum ya rika tafiya irin ta takama haka a cikin gari, amma in abun yaki ne to ya halatta a yi ta, saboda za ta nuna karfin jiki da nuna cewa ba da wasa ake ba, kuma abokin gaba ya tsorata. Mun fahimci abin? to ina ga sai mu tsaya anan sai zama darasin gaba sai mu tashi inda yake cewa tabi'atul jaysh al makki sai mu ji gefen kuma su rundunar mutanen makka kafirai a wancan lokaci me suka tsara me suke ciki nan mun ji na musulmi da dabarun da aka yi da kuma yadda aka kinkinsa Allah ya sa dai an fahimci abun yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana fahimta ya kara mana ilmi ya kara tabbatar da mu a hanyar manzo sallallahu alaihi wasallam ila al mamat wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk